بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 12 ga watan Rajab daren Litinin kenan daren 13 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 24 a cikin wannan littafi na Sharh Masailil Jahiliyya littafin babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh Salih ibn al-Fawzan bin Abdullah al-Fawzan ya masa sharhi Allah ya saka musu alkhairi a darasin mu na baya mun shiga kan mas'ala ta biyar shine al-ihtijaju bima alayhi al-aktharu duna nazarin ila mustanidihi shine su mutanen jahiliya suna duba abinda mafiya yawan mutane suke kai ba tare da duba madogara ko majinginar wannan abin ba ma'ana shine kullun damuwarsu suna kafa hujja ne da abinda mafiya yawan mutane suke aikatawa wanda mun ji kuma Allah ta'ala ya nuna mana a ayoyi da yawa cewa wannan baya zama hujja kamar yadda muka ji aya Allah ta'ala ya ce wa in tudi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan kace zaka yi biyayya madan yawan mutanen da suke duniya to za su batar da kai daga hanyar Allah indai kai abinda kake addini ne shi shine ka duba me mutane suka fi yi me mutane suka fi fahimta ka bi su kai musu biyayya to zaka batar daga hanyar Allah zaka kauce a hanyar Allah daka galibi duk inda kaji Allah ya ce walakin aktharun nasi yayin kaji an ce la ya'lamuna la yu'minuna la yashkuruna da yawan mutane ba su da sani da yawan mutane ba su da imani da yawan mutane ba su godiya ma Allah daka shi addini na gaskiya ba shi da alaka da me yawan mutane suke tafiya kai abinda addini yake tafiya akai shine menene gaskiya shine abinda addini yake tafiya akai saboda haka zamu tashi inda malam mai sharhi yake cewa fal mizanu laysa huwa al kathratu wal qilla haka ne ko mizani na gwada gaskiya da ƙarya ba shine yawa ko karanci ba ba ruwan gaskiya ko ƙarya da yawan abu ko kuma karancin sa balil mizanu huwa al haqq mizani shine gaskiya gaskiya shi da mizani da ake gwada abu da shi فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب دو wanda yake kan gaskiya ko da shi kadai ne akan gaskiyar nan to shine yake kan daidai wa huwa alladhi yajibu liqtida'u bihi shine kuma ya zama dole ayi koyi da shi wajibi ne ayi koyi da shi wa idha kanat al-kathratu ala batilin fa innahu yajibu rafduha wa adamu al-iqtirari biha idan ya zama yawa ta kafu ne akan bata to dole ne ayi watsi da wannan yawan sannan kuma kar a rudu da wannan yawa din kar wannan yawan ta rude ka fal ibratu bil haqq abinda ake kula da shi shine gaskiya gaskiya shine abun kula walidhalika yaqulu al ulama saboda haka malamai suke cewa al haqqu la yu'rafu bil rijali wa innama yu'rafu al rijalu bil haqq malamai suna cewa gaskiya ba a gane ta da yawan mazajin da suke kanta sai dai ana gane mazaje ne ta hanyar gaskiya ita gaskiya ba ruwanta da suwaye suke kai babu ruwanta da suwaye suke binta gaskiya tana da alaka ne da inda gaskiya ce to shikenan faman kana alal haqqi fa huwa alladhi yajibu liqtida'u bihi duk wanda yake kan gaskiya to shine ya zama dole ya zama wajibi ayi koyi da shi shine ake bin sa amma ba wai abinda da yawan mutane suke fi aikatawa ba malam yace wallahu jalla wa ala fi ma qassa anil umami akhbara anna al qillata qad yakununa ala al haqq malam yace shi Allah madaukakin sarki daga cikin abin da ya bamu labari dangane da al'ummomin da suka shude Allah ya bamu labari cewa mafiya yawan mutane karancin mutane da yawa yawan lokaci su ne suke zama akan gaskiya inda aka fi kadan to a mafiya yawan lokuta anan gaskiya take domin shine dalili shine hujibatin naru bi shahawat hujibatil jannatu bil makari ita wuta an kewaye ta da abin da rai yake so ma'ana hanyar da za ta kai zuwa wuta to an shimfida mata abubuwan da rai yana so abin da zai hana mutum aikatawa shine tsoron Allah da tunanin makomarsa ita ko aljanna sai aka kewaye ta da abin da rai baya so kaga kenan da yawa yawan mutane in ka ce za ka bi nasu to za su bi soye-soyen zukatansu ne wanda son zuciya kuma hanya ce ta wuta hanya ce ta bata shine malam yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah yace annabi nuhu alaihi salam ba waɗanda suka yi imani da shi in ba ƴan kaɗan ba waɗanda suka yi imani da shi ƴan kaɗan ne cikin mutanensa dubi irin jima wanda annabi nuhu yayi yana karantarwa ka dubi irin gwagwarmayar da ya sha da mutanensa Allah yana cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama Allah yana cewa haƙiƙa mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya shafe shekara 50,000 yana musu wa'azi shekara 950 yana wa'azi amma ka duba duk littafan tafsiri da littafan tarihi waɗanda suka faɗi adadi da yawa mafi yawa cikin waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu shine wanda suka ce mutum 80 eh mutum 80 duk sabanin da aka yi wanda suka faɗi adadi mafi yawa kenan shine wanda suka ce sahabban annabi Nuhu waɗanda suka yi imani da shi sun kai mutum 80 daga ba su ce mutum 4 sai 14 sai 25 sai wani abu makamancin haka amma dubi irin gwagwarmayar da annabi Nuhu yayi shine manzon farko da Allah ya fara aikowa zuwa ga mutanen duniya lokacin da duniya ta gurbace ta lalace shine manzon farko da aka fara turo shi aka ce ka zo ka kira mutane zuwa ga bautan Allah ai ko ka san ya wahala ya wahala da ka dubi irin yadda ya bada labarin gwagwarmayar da ya sha yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ti ya ubangiji na kira mutane na dare da wuni, amma fa lam yazidhum du'ai illa firara, duk sanda na kira su yadda ka san kara musu gudu ake yi, yadda ka san cewa ake yi duk sanda ya kira ku ku gudu. Yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, duk sanda na kira su nace ku zo ku kama hanyar da Allah zai gafarta muku. Ja'alu asabiyahum fi adhanihim, sai su daibo yatsunan su sai su toshe kunnan su, ma'ana ma ba za ma su ji abin da nake faɗi ba. Wastaghshaw thiyabuhum, sai su rufe fuskokin su da tufafin su. Wa asaddu wastakbaru istikbara, suka doge akan sabon Allah suka yi girman kai. Yace thumma inni da'awtuhum jihara, na kira su a bayyane, na tara su publicly, na musu wa'azi. Thumma inni a'lantu lahum, na yi shela da wa'azin nan. Wa asrartu lahum israra, na yi musu wa'azi, na yi musu wa'azi asirrance, na bi shi gida gida kofar gida in gwankwasa wa mutum ya fito in tallata masa wa'azi, na musu wa'azin nan gaba daya. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yace abinda nace musu shine ku nemi gafaran ubangijin ku saboda ubangijin ku mai yawan gafara ne. Yursili samaa alaikum midrara, in kuka tuba ku koma zuwa ga Allah ku istighfari, sai ce Allah zai sauko muku da ruwa mai mamaku, mamakon ruwa, marka marka kenan. Wa yamdidukum bi amwalin wa banin, Allah zai ba ku dukiyoyi da ƴaƴa masu albarka. Wa yaj'al lakum jannati, Allah zai sanya muku gonaki masu albarka. Wa yaj'al lakum anhara, ya sanya muku koramu wanda za ku yi noman rani da shi. Kaga saboda ma ku ya jawo hankalinsu, ya gaya musu in kuka dawo ka tuba zuwa ga Allah kuka yi istighfari za ku samu duniya. Amma saboda cijiya akan sabon Allah suka nuna cewa ina su ba su yarda da wannan hanyar ba, ba ta bullewa. To ka san har yanzu haka mutane suke, in dai za a ce wai hanyar zaman lafiya shine bin Allah, to za su ga wannan hanyar ba mai bullewa ba ce. Wasu daga cikin NGOs a garin nan sun taɓa gayyata ta meeting, yaje ana bayani akan dalilan da ke sawo da ke dawo jawo tawayan arziki da yadda kuma za a haɓaka tattalin arziki. Hawa ya gama jawabin shi daga cikin dalilan da ke jawo tawayan tattalin arziki a ƙasa, wannan mai mobility of labor wane ne wane ne da wata tsayin duk a gama. Yadda zan zance musu daga cikin illa abu mafi girma da ke kawo karayin arziki ma ƙasa shine sabon Allah. Hanya na farko na gyara tattalin arziki da haɓaka shi kuma shine yawan istighfari. Duk wanda ya tashi wani ya fi minti 20 yana jawabi, amma ina faɗin wannan sai aka ce mun lokaci yayi, lokaci yayi, eh time factor, lokaci yayi, eh. To kaga haka mutane suke dawa, eh abinda ya jawo lokaci nawa yayi gudu shine saboda nace Allah shine dalilin. To da duk sanda za su yi meeting sai sun tura mun text, so ɗaya na taɓa zuwa tun daga wannan lokaci ya ka soke lambata cikin broadcast listing, ya ka soke lambata a ciki. Allah ya kiyaye. To in ko ba kuma ga Allah ba ai ba mafita yi, sai dai a taɓa gabniya. In Allah ya tashi halakar da mutane kuma shine suna kan sabon Allah, sai kuma ya buɗe musu duniya don su halaka da kyau. Allah kar ya mana wannan kamun. To amma kaga duk wannan gumurzin da annabi Nuhu ya yi, daga ƙarshe Allah sai da ya masa wahayi ya ce wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah ya ce sai da muka yi wahayi ma annabi Nuhu muka ce da shi cikin mutanen kan nan faƙiya waɗanda suka riga suka yi imani su ne wanda za su yi imani, ba za ka sake samun mutum ɗaya da zai sake imani ba. Fala tabtais bima kanu ya'malun, duk abin da suke yi kar ya ɓata maka rai, duk abin da sai kare ya bata maka rai. Allah ya ce da shi wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, ka je ka kera jirgin ruwa akan idanunmu da kuma wahayinmu da jagorancinmu. Allah ya ce wala tukhatibni fil ladhina zalamu, inna tashi halakar da azzalumai kar ka bani hakuri, innahu mughraqu, saboda su din wayanda za a nitsanni a ruwa. Allah ya ce wa yasna'ul fulka, وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه annabi nuhu yana hada jirgin ruwa duk sanda wasu daga cikin mutanansa manya manya suka zo wucewa sai su masa izgili sai nuhu a gida ma ka iya aikin kafinta yanzu ka gane annabta ba ta cike nan ka da aikin kafinta to tuntuni wannan ka kama ai da yafi kullewa yi sakhidu min sai su masa izgili qala in taskhadu minna fa inna naskhadu minkum kama taskhadun sai ce inda izgili ne kuke mana to babu damuwa mu ma za mu rama فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يسنو ذاكو سنواندا عذاب تولا كنتي ذات سوكا غريشي عذاب تبتا تشيا الله يفتا مسجيوا فلما حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن شيني إن مالن ينكو آية الله يتشي دواني جنس دبا ka dauka hada namiji da mace a sanya a cikin wannan tekun a cikin wannan kwalekwale jirgin ruwan duk wanda yayi imani yazo ya shiga amma sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wadanda suka yi imani da shi sai yan kadan ne suka yi imani da shi to yanzu kenan ya nuna annabi Nuhu bai kan gaskiya ba haka bane su warancin da suke da yawan su ne akan gaskiya kenan la kadubi annabi lutu alaihi salam lokacin da Allah ya tashi halakar da mutanansa sai ya ce mi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin duk wadanda suke mu'minai a cikin garin sai muka fitar da su daga garin amma Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin Allah ya ce ba mu sama gida sama da daya na musulmai ba a gidan a garin kaf garin gida ɗaya ne na musulmai shine gidan annabi Lutu shine kadai a cikin gidan ma an samu baragulbi ba ta saba musulma bace balma ita ce ma me sanar da mutanen gari cewa ga mijinta yayi baki su zo su yi luwadi da su dubi irin yadda ya sha wahala da su dubi irin yadda ya musu wa'azi waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at Allah ya ce da yayi wannan bakin sai ga mutanen sun zo suna sassarfa suna sauri dama tuntun mutanen banza ne su annabi Lutu yana ganin su yace da su ha'ula'i banati kunna atharu lakum yace ga yaya mata nan Allah ya halitta muku a cikin gari ai su ne suka fi tsarki a gare ku fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku tozalta ne a cikin bakina kar ku tozalta ne a gaban bakina suna tsaye suna jin shi yace da shi alaysa minkum rajulur rashid yanzu a cikin ku ba wani mutum mai hankali da zai muku wa'azi yace ku juya karshe sai suka ce kai yaya kaji laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ce ka san dai wayannan matan da suke cikin garin nan ka san mu ba mu da wani bukatun su ba ruwan mu da su wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san me ya kawo mu saboda ka koyi ka matsa mana qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid sai yace ina ma a ce ina da karfi akan ku ko kuma ina da wata runduna mai tsanani masu yawa da za su taimake ni kaga kenan yana kukan cewa waɗanda suke tattare da shi suka imani da shi ɗan kadan ne ina ma a ce ina da runduna masu yawa amma da ƙarshe manzannin suka ce da shi in ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk yace ya kai Lutu karka damu mu ƴan sako ne daga wajen Allah ba abin da za su yi maka rabu da su fa asri bi ahlika bi qaqa'in min al-layli wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kawai abin da muke so shine ka kwashe duk wanda suka yi imani da kai ku bi cikin dare can ƙarshe dab da asuba kama hanya in kun tafi ka sa su a gaba kai ka bi bayan su kar kowa ya waiga amma matarka za ta yi taurin kai za ta waigo ita saboda innahu musibuha ma asabahu duk abin da zai same su ita ma zai same ta inna mu'idahum as-subh deadline din da Allah ya sa musu shine daga yanzu zuwa gobe da asuba annabi Lutu ya ce me yasa ba za a halakar da matsaya ta yanzu a huta ba sai mala'ikun suka ce da shi alaysa as-subhu biqarib ai asuban ta kusa yi yanzu ana magana ne da yamma asuba kuma ita kusa yi to da aka tashi halakar da su ne shine Allah ya ce mun fitar da duk waɗanda suke mu'minai ne amma kabgarin gidan musulmi guda ɗaya ne shine gidan Annabi Lut. Yanzu kenan shi yanno ba kan gaskiya yake ba, yanno su wayance suna kan gaskiya, ashe yawa baya ƙara ma gaskiya, wato yawa baya gyara ƙarya ta zama gaskiya, ƙarancin mabiya baya mai da gaskiya ta zama ƙarya. Da haka mallan yace wa fil hadisi, a cikin hadisi alladhi uridat fihi al umamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, a cikin hadisin da annabi yayi bayani cewa an nuna masa al'umomin duniya kowane annabi da al'umarsa, yace ra'an nabiyyu ra'an nabiyya wa ma'ahu rahat, ya ga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi ba su wuce mutum uku zuwa tara ba, ya wanda suka yi imani da shi, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wal rajulan, ya ga wani mutum wani annabin ma wanda suka yi imani da shi wani annabin mutum ɗaya ne tal wani annabin mutum biyu, ya wanda suka yi imani da shi kenan. Yace wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, akwai annabin ma da har ya gama wa'azinsa kakaf mutanen ba wanda suka yi imani da shi ko mutum ɗaya, haka ya gama isar da sakon Allah suka kadaita shi suka zazzage shi suka gama har Allah ya karɓi rayuwarsa ko mutum ɗaya ba su yi imani da shi ba. Falaysatil ibratu bi kathratil atba'i ala almadhhabi aw ala alqawl, ashe kenan abun luran ba mabiya yawan masu bin mazhaba kaza ko masu bin magana kaza ba, a'a wa innamal ibratu bi kaunihi haqqan aw batilan, me abun kula shine abinda aka faɗa din nan gaskiya ne ko ƙarya, wannan shine abun kula. Amma babu ruwan gaskiya da cewa suwaye yawan mabiya ko kuma suwaye suke da ƙarancin mabiya, fama kana haqqan wa in kana alaihi aqall aqallun nasi aw lam yakun alaihi ahadun, duk abin da yake shine gaskiya koda kuwa a ce mafi karancin mutane ne suke kai ko kuma ma babu kowa babu ba ma wanda yake bin wannan gaskiyan, ma dama annahu haqqun matukar shi din gaskiya ne, to yutamassaku bihi fa innahu huwa naja, ana riko da shi domin anan ne tsira yake, anan tsira take. Wal batilu la yu'ayyiduhu kathratun nasi abadan, shi ko bata da ƙarya yawan mutanen da suke bin shi ba zai taba karfafan sa ba, dan an ce yawan mutane suna bin kaza wannan ba zai taba sa abinda ba daidai bai zama daidai, dan an ce mutane sun yi karanci akan fahimta kaza wannan ba shi zai taba sa abinda yake daidai ya zama ba daidai ba. Hadha mizanun yajibu an yattakhidhahu almuslimu da'iman ma'ahu, wannan mizani ne da ya kamata kowane musulmi ya rike shi ya zama wato yana tare da shi, shine ba ruwanka da yawan mabiya abinda kake kula da shi kake lura da shi shine gaskiyan da ake kai, wannan shine. To ita yawa ba laifi bane dan an sama yawan mutane akan gaskiya, wannan ba laifi bane, bal ma yawa in ta zama akan gaskiya ne to abin alfahari ne, amma ba a lura da yawa wajen kafa ma mutane hujja, ka ce to ai dubi ka san masu wa suka fi yawa ba mu bane muka fi yawa, to yawan ku ba shine hujja ba. Allah ya sa muna fahimta, bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana za a wayi gari kamar yadda annabi ya ce yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha, manzo Allah ya ce an kusa a iso wani lokaci da al'umomin duniya za su yi ca akan ku kamar yadda maciya suke ca akan kwanan abincinsu, duniya gaba ɗaya za ta yi ca akan musulunci da musulmai kamar yadda maciya mayunwata a samu tatti mutum 20 su wuni suna ɗeban kankere suna gini ba su ci abinci ba, da daddare a kawo musu abinci ɗan plate ɗaya, ya kake ganin abincin zai kasance? ai karshe ma akai sa aba wanda zai ci abincin karshe zubar da shi zai to haka mutanen duniya za su yi akan musulmai sahabbai suka ce ya rasulullah aw min qillatin nahnu yawma idhin aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah suka ce ya manzan Allah a lokacin yawan mu ne yayi wato karancin mu ne yayi yawa komai ba mu da yawa ne manzan Allah ya ce la bal antum kathir a lokacin kuna da yawa walakin kuntum ghusaan ka ghusa'is sayr annabi ya ce sai dai yawan ku bai wuce yawan dattin da teku yake daibowa ba yawa ne a sama har gowa ce koyi za ku yi ta yi a sama da karshe kuwa shi sai ya ce wala yaqdhifannallahu wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikum almahabata minkum Allah zai wato ainifin cire kwarjininku daga zukatan makiyanku za su zama ba su shakkanku ba su shayinku kamar yanzu kenan sai ce wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahan Allah zai jefa muku rauni a cikin zukatanku sahabbai suka ce wa mal wahanu ya rasulullah wani kalan rauni sai ce hubbu dunya wa karahiyatul maut shine hubbu dunya wa karahiyatul maut son duniya da kin mutuwa shine abinda Allah zai jefa muku shine babban rauninku ga ku da yawa amma duk wanda zai tashi ya kare addini in ya tuna duniya sai ji cewa ya fi son duniya akan mutuwa sai ya fasa hubbu dunya wa karahiyatul maut da mu kuna son duniya kuna kin mutuwa to kaga kenan yanzu wannan fa yawan musulmai ne kuma musulman su ne akan gaskiya amma saboda an wayi gari musulman sun zama taron tsinziya ba shara annabi ya nuna mana cewa al'ummomin duniya da ba su da yawa za su yi ci akan mu yanzu in ka dauki kasashen duniya kasashe kadan ne zaka kirga population din su ka samu waɗanda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa yan kadan ne ba su da yawa a mafiya yawa inda kafircin ma yafi yawa musuluncin yana tashi yanzu musuluncin yana tashi yanzu ka dauki misali da kasar mu nan Najeriya musulmai mu muka fi yawa yankin mu nan na arewa dama mun sani muzam din mu 80% din mu musulmai ne wancan yankin da ba namu ba a gaure ake da musulmai da waɗanda ba musulmai ba yanzu in ka zo irin garuruwan mu nan sai ka kirga musulmi 100 kafin ka kirga kafiri 1 saboda yawan mu amma ka duba ka ga tsarin gudanar da mulkin kasan ba namu bane manyan kasan masu mulkin kasan musulmai ne kashi 80 ɗinsu musulmai ne amma ba ruwansu da tsarin musulunci wajen mulki kowa a cikin su abin da yake dubawa shine aljihunsa account ɗinsa to kaga hadisin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuna da yawa amma ba ku wuce shara ba datti ne ku kawai yanzu Allah ka gafarta mana galibi waɗanda suka ƙarfafi zaɓen muslim daga ji galibi mutane suna cewa so muke mu nuna mu arna mun fi yawa kuma ta tabbata mun fi yawa saboda duk wani wanda ba musulmi ba to ƙuri'arsa ta tafi ne zuwa ga wani mutum ɗaya amma ƙuri'ar musulmai ta kasu gida uku amma a duk da haka mun yi over powering ɗinsu saboda mun fi yawa to amma yanzu yawan ina ta kai mu shine kaga kuntum ghusaan ka ghusa'is sayr kun zama kaman kumban teku saboda haka ashe yawa ba shi ke nuna mutane suna kan daidai suna kan gaskiya ba abinda ke nuna gaskiyar mutane shine rukunsu da gaskiyar da tsayuwa a kan gaskiya amma duk kuna da yawa kun fi kowa yawa wannan ba shi zai amfani ba ba zai yi amfani ba. Saboda haka din an ga cewa a'a suwane da suwane ba su da yawa a cikin al'umma, wannan ba shi ke nuna cewa su din ba sa kan gaskiya ba. Allahumma illa iyaka ka binda na fadi in yawan ta zama akan gaskiya ne, to wannan abun so ne, abun so ne. Shi yasa ai Allah ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nin kaga mutane suna shigowa addinin Allah tawaga tawaga kungiya kungiya. To fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, ka fara tasbihi da gafara din ka kusa komawa zuwa ga Allah kenan, alamar addinin ya kusa cika kenan. Dama shi Annabi dan sako ne, to an turo shi ne yayi sa ya isar da sako, to ya isar da sakon ana ta zuwa a shiga addini, wannan kauyen su zo su musulunta, wannan su zo su musulunta, to alaman cewa dan sako ya gama, ya kusa gama isar da sakon shi kenan. Kaga dan sako kuma yin gama isar da sakon shi sai yimi sai koma zuwa wajen wanda ya aiko shi, isa da Annabi ya gama sai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. To kaga kenan ashe yawa in ta zama akan gaskiya, to wannan abun so ne. Amma kaga jama'a mu dauki zamanin sahabbai da zamanin mu magani, sahabban nan fa har suka kare kakafin su, har suka kare yawan su bai kai yawan musulman jihar Bauchi ba, har suka kare yawan su bai kai yawan musulman mu na jihar Bauchi ba, har suka kare. Haka yanzu za a ce maka sahabbai su 100,000 kaza ne, yanzu a jihar Bauchi population mutum nawa? Sama da miliyan 5. A cikin wannan miliyan 5 din ba kashi 2 cikin 3 na musulmai ne, mafi karanci kenan ka ce tutar din na musulmai ne. Kaga kaf sahabban nan har suka kare yawan su bai kai yawan musulman jihar Bauchi ba, don hada da jihar Gombe ko jihar Plateau ko Kano ko Kaduna ba. Amma ka duba kaga yadda tarihin rayuwansu yake mai haskakawa, saboda ba su yaudaru da karancinsu ba, domin Allah cewa yake ma kam min fi'atin qalilati ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Nawa nawa ne aka samu tawaga yan kadan suka ci galaba, suka rinjayi tawaga masu yawa da izinin Allah. Saboda haka Allah an yi tashi taimakonsa, ba yawa ko karanci yake duba, a wallahu ma as-sabirin, Allah yana tare da masu hakuri ne da juriya akan addini, ko da su ne yan kadan din za je su hakura su jure, za su hakura su jure. To amma kaga yanzu in ka dauki cikin musulman mu ka duba kaga waɗanda suke tsayuwa akan addinin musuluncin yadda ya kamata, percentage ne zaka ba su cikin 100, yan kadan ne. Da yawa yawan mu muna amsa sunan musulmai ne musulunci a lokacin da aka ce hayya ala salati hayya ala fala, wannan mai kokari ma kenan zai taho sallah, anan ne zaka gane wani musulmi ne. Amma wajen kasuwancin mu da mu'amalar mu ba ruwan musulunci a ciki. Bukukuwan mu kan dama wannan hadith wala haraj, shi wannan kan dama riga gama cire musulunci a ciki. Galibin mutane kuma suna dauka cewa wai addini daban rayuwa daban, a ba haka bane, ba haka bane. Ita rayuwar gaba dayanta bangare ne na addini. Allah cewa ya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kace da su kaga sallata da yankana da sauran ibadojina da rayuwa ta gaba daya da mutuwa ta duka na Allah ne. Rayuwar tawa gaba daya na ba mu Allah, rayuwar tawa gaba daya na ba mu Allah. Eh, to wannan shine mentality da yawa yawan mu, shi yasa yawan mu baya mana amfani. Abinda muke dauka shine musulunci yana karewa ne a cikin masallaci, haka wajen kasuwancin mu da wajen siyasar mu da wajen mu'amalar mu duka wannan ba mu ruwan musulunci a ciki. Amma addinin da ya koya maka yadda zaka tsuguna a bayan gida, yaushe zaka ce bai da tacewa akan siyasa? Ai ba zai yi bai, ba zai taba yiwa ba. Yaushe zaka ce bai da tacewa akan bukukuwa, bai da tacewa akan rayuwa? Yanzu duk kwanan nan muna ganin wata fitsararriyar 'yar wasan kwaikwayo yake ta yada fira da ita cewa dan jarida na tambayenta mutane suna yawan korafi akan kina yawan bude gashin kanki bayan kuma kin san haramun ne tace of course ta san haramun ne amma me yasa kike tace ganin dama eh kuma dimu aka ce mata babu kyau kattai za ta kare inda an ce mata kattai mana babu kyau kenan to za ta kara eh kamar an kare kanin kamar ana ce mata ta kare ne eh ce to ke yanzu ba wanda isa ya ce ki yiki yiki bari ki bari tace to ita robot ce da za a ce zauna ta ji ta tashi ita ba robot bace tana da zabin kanta haka ba isa ga ya mata Allah ya ce annabi ya ce ba eh Allah ya saka mala amma tijani gurin tun da alkhairi ya ce in Allah da manzansa ba su ce ki yiki yiki bari ki bari ba director film zai ce ki yiki yiki bari ki bari kuma dole ki kina tsaye a nan director zai ce dan matsa can kuma dole ki matsa dole ne kina shigowa zai ce malama karki bata mana acting dole ki fita kuma to ya kika iya eh to tsarin Allah ne shi Allah bai barin ka zauna kalau a rayuwa yayin baka komai free ka zauna free a babu ko dai kai aikin Allah ko kai na shedan amma dai wai ka zauna baka komai a ba haka a duniya ne ba haka a duniya ne ai ba haushi ai gaskiya ce wanda bai share masallaci ba zai ta kasuwa eh to wai tana cewa shi addini wato in ana magana mutane su daina hada social life da addini so shi addini wani babban abu ne a sashi a gefe shi wannan bude gashin kanta social life ne bai kamata a shigo da addini ce ba shi wannan social life ne saboda haka ma'ana rayuwa ce ta dan jin dadi kaga mutun na zina wannan social life ne bai kamata ka shigo da addini ce ba duk abin da ga mutun na yi a bangaren in kaga ya bata sallah to wannan yake ce Allah ya ce kada ka bata sallah amma in kaga yana abin da bai kamata ba a rayuwa wannan social life ne bai kamata ka shigo da addini ce ba to kaga wannan rashin fahimta kenan eh da kake ce da ita ke to me yasa har yanzu baki aure ba kin yi bandaro kenan tace wai mata yi bandaro ba a ta yi bandaro mana mace almost 40 years duk kin gama tallata kanki gaba ɗaya a duniya duk kowa ya san ki kuma baki aure ba kin yi bandaro ai bandaro kai ta gama karewa na eh su actors din film din da directors din film din da duk producers na film din gaba ɗaya duk ba su ganin ta ne duk me yasa ba su aure ta ba eh tayi bandaro kenan to kaga wannan fahimtar da dayawa daga cikin musulmai suke kai kenan mafiya yawa shine fahimtar su in ana maganar rayuwa a cire addini a ciki mafiya yawan musulman fahimtar su kenan in ana maganar rayuwa to babu addini a ciki to shine rayuwar mu duk abin da kace minus addini ba kaman kace minus Allah ne ba ruwan Allah da shi kenan to kai yanzu a ce ga wani abin da zaka yi da amma ba ruwan Allah da shi tsakaninka da Allah matsayinka na musulmai me alakanka da wannan abu a matsayinka na musulmi ai baka da alaka da wannan abu bai kamata a ce wani musulmi ka rungume shi ba to kaga bala'in kuma da muke ciki shine mafiya yawan matan mu yanzu shine suna dauko system din rayuwarsu ne daga wajen wayan can fitsararru mafiya yawa system din rayuwarsu kenan daga wajen wayannan fitsararru akwai wata kwanaki da naga ta sa hoton ita wannan ɗaya ɗayar film din ta sa wai tana son ta saboda Allah yana roƙa mata Allah ya bata miji na gari sai nace mata amma baki san menene ma'anar so saboda Allah ba ana son mutum saboda Allah ne in yana aikin Allah shine sai ka kaunace shi saboda aikin Allah da yake to ka so shi don Allah kenan amma ki kalli wata fitsararriya shekara 10-20 da ba abin da ta shahada da shi a duniya sai ya da barna da fasadi da fitsara kuma ki ce kina son ta saboda Allah wa kina roƙa mata Allah ya bata miji na gari shi miji na gari fa duk inda yake yana roƙon mata ta gari ne duk inda aka ce mata ta gari wannan kuma bata ciki to ka'idan Allah kuma al-khabisatu lil-khabisina wal khabisuna lil-khabisat wa tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat dan banza da yar banza mutumin kirki da mutumiyar kirki haka tsarin Allah yake galibi kuma in akai auren akasin haka jarabawa ce daga Allah karshe sai ga Allah ya wargaza abu saboda Allah ba azzalimi bane to kaga kenan yanzu daliba ce ta ilimi yanzu ta daura wannan cewa tana son wannan saboda Allah abun nufi shine system din rayuwarta yana burge ta wannan fa ba wai irin fitsararrun mata na cikin unguwa ba wannan mahaddaciyar Qur'ani ce system din rayuwarta yana burge ta to yadda take daukan cewa haka rayuwar za ta gudana kenan rayuwar kuma ba ta tafiya a haka ba ta tafiya a haka to wannan ba shine iftila'in da muke ciki shine iftila'in da muke ciki wannan sune kuma wasu koyawa mata yanda za su yi zaman lafiya da mazajen su tunda dan jarida ya ce da ita to in kika samu mijin da ya aure ki ya zaki tace sai ya hakuri da ni ya haka to su ma mata masu sauraranta abinda suke jira kenan yadda suka zo a haka za ka yi hakuri da su kai ko ai ba zai yi ba san ba zai yi ba ba zai yi ba galibi abinda dama mata suka kasa ganewa shine ita mace Allah bai tsara halittanta ta zama ita ne a sama ba wai mai fada aji ta yi abinda ta ga dama ba haka tsarin halittar mace yake ba ita tsarin halittar mace na a gaya mata yi ne bari yi bari yi bari shi namiji shine yake sama in ana so yi sai dai a ce ina ma kai to wannan shine tsarin namiji to yanzu ire-iren waɗannan suna nan burjik su ake haskawa a duniya suna koyawa mata yadda za su zauna da mazajensu wata shekaran ta 10 tana zawarci amma ka samu wata matan aure sabon aure ta yi tagumi a gaban TV tana kallon ta tana koya mata yadda ta zauna da miji tambayar ita ce lokacin da aka sako ta bata san wannan tactics din bane aka sako ta ko tana sauraron wani yana bayani yadda ya kamata miji ya kasance bayan shi kuma ya saki mata sun kai biyar to shi ya aka yi sako ya sako nashi matan shi bai iya abin da ya faɗa bane koyaya to abin da yake faɗa wa mata wancan shekaran jiya din shine su mata yanzu kana so ka jawo da hankalinsu wajen wa'azi ka ce ku zo in ba ku sirrin rike miji yanzu nan da su baka kunnansu ya ce musu to shi kuma tsarin namiji shine ba wata formula tsayayya guda ɗaya wai ta mallakan miji wai duk namijin duniya zaki bi ta nan ki mallake shi babu formula guda ɗaya na mallakan miji shine ki fahimci waye mijinki ki bi shi a yadda yake shikenan shikenan amma kina nan Bauchi wata daga Lagos tana gaya miki yadda zaki da mijinki haba da Allah ta yaya hakan zai yi wata inyamura daga Lagos Hausan ma ba ta ji da kyau ma tana gaya miki ga yadda zaki da mijinki ke kina nan to kaga ba zai taba yi ba to wannan masifar da muke ciki na waɗannan da musamman mata suka jarabtu da su suna ganin abun burgewa shine koyi da rayuwarsu in kaga an fito maka da sabon style na dinki daga wajensu aka dauko in kaga wani sabon style na rawa daga wajensu aka dauko duk wani tsari da za a yi na biki daga wajensu za a dauko su kuma suna daukowa daga ina ne ɗan dakon Yahudawa ne su suna ɗaukowa ne daga Yahudawa suna ɗaukowa ne daga Yahudawa saboda haka sai ka wayi gari ka ga matan musulmai gaba ɗaya sun koma ire-iren waɗancan sai ka sun koma ire-iren waɗancan in ka samu wani namijin shi ma to shi ma ya ɗauki tsarin fim yadda ake rayuwa a fim aka zai rayuwa da iyalan saboda haka matarsa ita ce mai sai a cikin gida shi kawai abinda zai shine ya zuba ido duk abinda ta yi idan ta su koma tsatsin kayanta za ta fita shi ke ne bude mata kofa hajiya sai kin dawo kaga wannan abinda ya dauko shine wancan dakon Yahudawan shine a bar mace ta ta yi abinda ta ga dama ta sakata ta wala shine wai yancin da za a ba wa mace su kuma abinda suka kasa ganewa su mata shine su wannan can kafuran da suke ci a bawa mata yanci duk ka je ka zagaya ka binciki garuruwan su da kasashen su ka gani matan su ne masu wahala wa mazaje in ka je yanzu ko a cikin garuruwan mun nan in ka zagaya layin da zaka samu inyamurai zaka samu matar ita ce mai dakon doya tana soyawa a bakin titi tace mai gasa masara ita ce mai tallan kaza abinda take yi shine ta tattara kudin ta kai ma mijin shi yana gida yana shan burkutu in ta masa ba daidai ba ya daka ta to a wajen su wannan shine yanci saboda suna da yancin bayan tayi wannan wahalan tana da yancin da je ta yi kutsara to wannan shine yanci ita ko matar musulmai da aka sauke mata wannan wahala aka ce kar kuma ki fitsara to wannan an takura ta wannan an matsi ta an takura ta kaga ko wannan ai damsul basirati ne wannan damsul basirati ne damsul basirati ne an baki dama ki je ki gama fitsara kuma shi mijin yana zaune a gida yana jiran ki je ki dako ki kawo duba kaga yanzu cikin matan mun nan na musulmai ina ne ka taba ganin ana gini ka ga mace tana da kankare aina ka taba ganin haka anan babu ina ne ka taba ganin ana sauke buhun siminti ko siga ko shinkafa ka ga mata suna dako babu amma zagaya garuruwan su ka gani ko nan ka zo duk inda ka samu mace tana tura alale a cikin wulbaro ko tana tura dankali a wulbaro ko waye daga can ta tsallako daga can ta tsallako saboda haka tunda ta zo ta samu su matan musulmai anan kamammu ne katangaggu ne ba su wannan wahalar to yanzu ita cinikinta ya bude ita cinikinta ya bude amma musulma da Allah ya mata gata da falala ita ko tana gida tana ganin abun burgewa shine rayuwar wannan da take cikin wahala tana jiran a sako ta ita ma ta zo ta yi yawo a cikin gari tana ganin cewa wannan shine yanci saboda haka wannan kaga fahimta ce ta kuskure dan haka kasantuwar cewa ai ana ganin da yawan mutane suna bin kaza to wannan ba shi zai zama hujja ko dalili na a ce wannan abun shi ma ya zama daidai ko kuma ya zama abinda za a kafa hujja da shi ba muna da lokaci to masha Allah za mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai mu tashi kan paragraph na gaba insha Allah wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu bada al-islamu ghariban abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid kafin mu tashi zan yi godiya na farko kamar yanda muka sani satin da ya gabata mun fara karatu amma saboda yanayi na jiki na da rashin lafiya ba mu yi dogon karatu ba to wannan yana daga cikin tsarin Allah shine zai jarraba bayi yadda ya ga dama kuma jarabawa ce ba yadda mutum ya iya duk yadda yake dole wata rana Allah zai taba shi muna fatar Allah ya sa duk jarabawan da zai mana ba mu ikon ci ina godiya ga ƴan uwa da suka sanya ni cikin addu'o'i da waɗanda suka kira ni a waya daga nan da waɗanda ma suka tashi daga nan suka je har gida domin su duba ni ina musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya su da gidan aljanna Allah ya tabbatar da wannan zumunci tsakanin mu har zuwa gidan aljanna Allah ya mana albarka baki daya Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya gafarta mana zunuban mu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya mai albarka mamatan mu magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama Allah ka sa karshen mu ya farkon mu kyau Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. Amin.